sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an yi lafiya. Yau ranar Juma'a 12 ga watan Nuwamba shekarar 2021. Sarfil Hashim Gumel ne tare da Maryam Daura da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke fatan cin kamu wannan shirin. A cikin shirin za ku ji irin dangantakar da ke sake kulluwa tsakanin wannan gidan rediyo da sauran gidajen rediyo a jamhuriyar Nijar. Haka kuma mu ji cewa wasu manoma da kungiyoyin Afirka na ɗaukar matakan fasaha a yayin da nahiyar ke ƙoƙarin shirya kanta don fuskantar illar sauyin yanayi. Muna kuma ɗauke da rahoto na musamman daga ƙasar Kamaru, sai kuma labaran wasanni. Amma da farko sai mun fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakken labaran. Hukumomin Taliban a Afghanistan sun ce wani bom ya tashi a wani masallaci mai cike da jama'a a gabashin lardin Nangarhar a lokacin sallar Juma'a a yau, inda akalla masu ibada 15 suka jakata. Muhammad Hanif, mai magana da yawun gwamnatin lardin, ya fadawa muryar Amurka cewa a cikin masallacin aka rasa bom din, amma ya ce babu wanda ya mutu. Ko da yake waɗanda suka shaida lamarin sun ce adadin waɗanda suka jakata yafi wanda aka sanar. ‘Yan sanni ne dai aka sani ke zuwa wannan masallacin na gundumar Spengar. Nan take dai babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin bom ɗin a lardin na Afghanistan, inda mayakan da ke da alaƙa da NIS a yankin da ake kira ISKP suke tada bom da harbe-harbe akan dakarun Taliban da farar hula kusan duk rana. A yau Juma'a kasar Faransa ta sauke taron kasa da kasa akan Libya, yayin da kasar da ke arewacin nahiyar Afirka ke shirin gudanar da zaben da aka dade a Najeriya a wata mai zuwa, zaben da kasashen yankin da kasashen duniya masu karfin tattalin arziki ke sa ran zai fada kasar mai arzikin man fetur daga rikicin da aka kwashe shekara 10 ana yi. Mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris da wasu shugabannin kasashen duniya da yawa za su halarci taron a birnin Paris, kuma ana sa ran za su nemi a yi zaben gaskiya da adalci. Za su kuma buƙaci a janye dakarun ƙetare daga Libya, kamar yadda aka cimma a yarjejeniyar tsagaita wutar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta taimaka aka sanyawa hannu a shekarar da ta gabata don kawo ƙarshen faɗa tsakanin ɓangarorin gwamnatin ƙasar biyu. Kasar Libya ta samu kanta cikin rudani tun lokacin tashin hankalin da ya samu goyen bayan dakarun NATO a shekarar 2011, lamarin da ya kai ga hamɓarar da dadaddan shugaba mai mulkin kama karya Muammar Gaddafi wanda aka kashe daga baya. Kasar mai arzikin man fetur ta rabu tsakanin bangaren gwamnatoci biyu tsawon shekaru hudu, inda bangaren gwamnati daya ke Tripoli babban birnin kasar, dayan kuma a gabashin kasar. Kowane bangaren ya samu goyen bayan kasashen ƙetare da mayaka. Kasashen Faransa da Jamus da Italiya da Libya da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya su ne za su yi taron, kuma manyan jami'ai daga kasashe su ma za su halarci taron. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sama da jarirai miliyan 22 ne ba su samu rigakafin farko na cutar ƙyanda ba a shekarar 2020, a cewar wani rahoto daga Hukumar Lafiya ta Duniya ta WHO da kuma Cibiyar Kare Yaduwar Cututtuka ta Amurka da ake kira CDC. A wata sanarwa, WHO ta faɗi cewa adadin jarirai miliyan 22 ƙari ne mafi yawa da aka gani cikin shekaru 20, kuma hakan na nuna yiwuwar fuskantar mummunan yanayin ɓarkewar cutar. Yayin da rahotanni suka nuna an samu raguwar cutar ƙyanda da kashi 80 cikin 100 a shekarar 2020, hukumar ta WHO ta ce bayanin ba haka yake ba, saboda an samu koma baya ta yadda ake sa ido akan cutar ƙyanda sakamakon ɓarkewar annobar COVID-19. Hukumar ta ce an samu ɓarkewar cutar ƙyanda a ƙasashe 26, abinda ke zaman kashi 84 cikin 100 na duk adadin da aka sanar a shekarar 2020. Biyo bayan farin tsawon shekara hudu da aka fuskanta, sama da mutane miliyan 1,100 ne ke da bukatar gaggawa ta agajin abinci a kudancin kasar Madagascar, yayin da rikicin agajin ke kara tabarbarewa bisa ga gargadin kwararru. Kusan mutane 700 ne ke karbar agajin abinci yanzu haka, kuma ana bukatar karin agajin gaggawa a cewar shirin samar da abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira WFP a takaice, wanda ke aiki da gwamnatin Madagascar da kuma wasu cibiyoyin agajin jinkai. fiye da kashi 90 cikin 100 na al'ummar yankin kudancin Madagascar sun fada kangin talauci abin da yasa iyalai ke tattare da babban hadari a cewar kungiyar Amnesty International ta kasa da kasa dama kudancin Madagascar ya saba da rashin ruwan sama daga watan Mayu zuwa Oktoba abin da ake kira Kerry da harshen Madagascar a lokacin da gonaki ke fuskantar karancin ruwan sama ake kuma fama da karancin abinci amma bana lamarin yayi muni sosai a cewar manoman yankin
labaran duniya kenan aka saurara daga fashion house na murya Amurka a birnin Washington DC madalla a cigaba da ziyara aiki da yake a kasar jamhuriyar Niger shugaban sashen Hausa na murya Amurka Alhaji Aliyu Mustafa Sakwato yana jihar da Magaram inda ya ziyarci gidajen radio da talabijin uku da suke hulɗa da wannan gidan radio kamar yadda za a ji a wannan rahoton tamar abar ta hado mana
Ismail Mutari shine director na radio amfani yayi bada wannan ziyara inda yace
to gaskiya wannan ziyara mun yi farin cikin ta sosai saboda ka san ana partenariya da organ na media ya cancanci a ce suna tasowa lokaci zuwa lokaci su ga irin aikace-aikacen da ake yi tare da abokan hulɗarsu mun yi hira da shi sosai game da abin da ya shafi hulɗa tsakankanin radio amfani da Voice of America VOA shirye-shirye nasu da muke watsawa yanda suke karbuwa ga jama'anmu ta Niger
daga nan kuma sai shugaban na VOA Hausa ya sauka a gidan radio Shukura wanda suke da hulɗar aiki a tare Abdulkarim Keta shine director ya ce sun ji dadin wannan ziyara da VOA ta kawo musu
to alhamdulillah yayin ce wato haduwa ce ta zo daidai zaman tun da dama muna son mu sami irin wannan ziyara to yau alhamdulillah shugaban sashen Hausa na VOA ya zo nan garin da Magaram kuma muna fatan dai tsakanin mu da murya Amurka wato kamar dangantaka za ta miƙe saboda su su ji dadi mu ma nan radio Shukura mu ji dadi akwai hulɗa tsakanin mu da murya Amurka ko da yake karhinta amma ta mene
gina radio da talabijin na gaskiya wato TV gaskiya shine na karshe da Alhaji Aliyu Mustafa ya kai ziyara Muniyalo Wali director na TV gaskiya ya ce sun ji dadin wannan ziyara tunda yanzu ne za su fara hulɗa da VOA Hausa
ganin murya Amurka na ɗaya daga cikin kafofi masu ƙarfi a duniya a kullum mu azuci cewar dama irin wannan zai iya kasancewa ganin cewar iya cikin gurin da muka sa gaba mu ga cewa mun kulla hulɗa da gidajen radio da talabijin na duniya masu ƙarfin hulɗa lalle idan kika diba ita radio talabijin na gaskiya na Magaram zan ce kaman tamkar kani ke neman kawa da ta kanshi dan tunda nake miki duka bai yi bauta guda da muka samu muka tantana da shugaban bangaren Afirka ta biyuwa ta ta murya Amurka da gida mai da take Senegal kuma a dalilin sai kawo shi dalilin yana hulɗa tsakanin mu da
su a ƙarshe na tambayi shugaban na sashen Hausa Alhaji Aliyu Mustafa Sokoto kan wannan ziyara ga abin da yake cewa
wallahi tamar na ji dadi da Allah bayan dama na zo da Magaram din nan kuma musamman na ji farin ciki na samun saduwa da gidajen radio nan guda uku da muka haɗu da su na amfani da Shukura da kuma gaskiya ɗaya daga cikin abin da burge ni a wuri na ƙarshe na gaskiya din shine cewa ashe wai ita ce talabijin kawai a Niger wacce ake gani fiye da garin da take wato Adamu Garin kin san galibin tashoshin talabijin da ana ganin su kawai a cikin garuruwan da suke ne to sannan su sauran amfani da mun riga mun san amfani mun daɗe muna shani da su sai ita kuma Shukura wacce na fi cewa ma ashe har guda biyu ce akwai ɗaya nan cikin birnin da Magaram akwai kuma wata kamar kilomita 80 zuwa 100 daga nan yawa mata mi to saboda haka kin ga ashe murya Amurka tana da manya-manyan kawaye a da Magaram wanda za su taimaka mata wajen watsa shirye-shiryenta na radio da talabijin alhamdulillah
ita wannan TV gaskiya kamar sabon kulla hulɗa ne za ku yi da ita
sabo daga abin da shugabannin su suka gaya mun sai yanzu ne aka tuntube su kamar makonni uku da suka wuce don haka suna dab da kulla wannan yajejena da wakilan mu na sashen kulla hulɗa da tashoshin talabijin da radio don haka wannan sabon hulɗa ce abokin muke fata kuma ta bunƙasa babban abin da muke yi wanda kuma shine karo na farko da zamu shine haɗuwa zamu da mata in Allah ya kai mu ranar asabar din nan inda zamu yi taro na mata zallan su domin mu ji korafi mata mata kusan a duk duniya matsalolin su in kibiya ke mace ce kin sani matsalolin su ɗaya ne domin su ne masu sarrafa iyale da gidaje da sauransu suna da matsaloli
Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a Jamhuriyar Niger
a gaida Tamar Abari wasu manoma da kungiyoyin Afirka na daukar matakan fasaha a yayin da nahi kokarin shirya kanta don fuskantar illar sauyin yanayi a kasar Kenya wata kungiya ta zuba jari a wuraren ajiyar kayan amfanin gona masu sanyi inda ake ci gaba da rabawa mabukata ciki har da waɗanda fari ya shafa ga fasarar rahoton Brandon Mulinya daga Kenya
kusan shekaru biyar kenan da gidauniyar taimakawa mutane da abinci a Kenya take taimakawa mutane kamar irin su Lilian Bahinda ciyar da iyalansu a wannan lokaci na matsalar tattalin arziki a Kenya Lilian ta ce wannan taimakon ya sa ƴaƴanta da ci gaba da karatu
iyo helaye ne
kudi da zamu kashe wurin sayan abinci wanda yanzu muke samu daga gidauniyar muna amfani da shi wurin biyan kudin makaranta wanda haka wani babban taimako ne gidauniyar tana tattaro abinci da suka rage a gonaki da kasuwanni tana adana su kana tana raba su ga marasa galihu da suke bukata aikin gidauniyar ne kawar da yunwa kana ta magance barnatar da abinci abinda ya kuma rikide ya zama gangami da yakin sauyin yanayi John Katungu shugaban gidauniyar ya ce rumbu mai sanyi na adana kayan abinci da suka samu kwanan nan yana taimakawa wajen adana abinci da kuma takaita mummunan tasirin sauyin yanayi a gonaki
when food in the farms ends up in the landfills
idan aka bar abinci ya lalace a gonaki yakan haifar da guba da dama a cikin iska da ke wurin saboda abin da ke faruwa shine abincin zai rube nan ne kuma zai fitar da iska mai hadari a don haka idan muka kawar da barnatar da abinci to za mu iya rage akalla wani adadi na iskar zuwa kashi 8 cikin 100 noman zamani da ci gaban fasahohi suna da muhimmanci wurin taimakawa Afirka ta yi amfani da su kana ta rage tasirin sauyin yanayi in ji mai sharhi Winnie Kaimba
agricultural technologies that also ensure that you have reduced emissions
fasahohin noman zamani da suke tabbatar da rage gurbatacciyar iska da iska mai hadari na CO2 da kuma tarin iska mai guba wanda dukkanin su suna taimakawa dumamar yanayi lallai muna buƙatar waɗannan fasahohin da kuma ilimin da zamu iya yin amfani da su amma batun fasaha na buƙatar tallafi kana wannan batun na ci gaba da zama kalubale masana sun ce nahiyar za ta buƙaci sama da dala biliyan 300 nan da shekaru 10 masu zuwa domin kirkiro da dabaru da za su taimaka mata ta kauce wa tasirin sauyin yanayi
a gaida baba kuma kiri da fasarar rahoton Brandon Mulinya to yanzu kuma ga Awal Garba da kasar kamar zai shigo mana da rahoton sa na musamman
a kasar jamhuriyar kamar na dan jami'a LAPC ko CPDM masu gida malakun iko a kasar tun shekaru 39 da suka gabata su gudanar da waɗansu bukukuwan su ne a faɗin kasar baki ɗaya domin ya bawa shugaban kasar Paul Biya mai shekaru 89 da aikuwa a duniya kuma wanda yake rike da harkokin mulkin kasar ta jamhuriyar Kamaru yau shekaru 39 kenan tun da tsohon shugaban kasar Ahmadu Ali Jo ya yi murabus daga kan kalgar mulkin kasar a shekarar 1982 ranar 6 ga watan Nuwamba a halin yanzu dai al'umman kasar jamhuriyar Kamaru suna ta tofa albarkacin bakin su kan bukukuwan da gudanar din Alhaji Garba Abubakar memba ne kuma mai fala a jini a cikin jam'iyyar shugaban kasar Mustajiya LDPC ko CPDM ga kaɗan daga cikin abin da ya labarta mana kan irin cigaban da aka samu
shekara 39 ba kowa bane yake samun hali ko sarari sai wanda Allah ya masa kara masa haske kara masa fasaha kara masa fahimta a irin abubuwan da zai wa al'ummarsa a shekara 39 kamar da kake so ka ji mai kasan Kamaru Paul Biya ya yi kokari da yawa ya yi duk wani fannin da kashi na neman ilimi na tattalin arziki da kuma karawa kasa karfin abubuwa wanda za su taimaka wa kasa nan gaba ta tafi zaman kanta zan fara gaya maka tukuna sai zancen neman ilimi in ka lura duk jihohin Kamaru yawancinsu duk suna da jami'o'insu da kuma bayan haka in kaga likitoci da particular da kira da ofisar regional da shawaran su duk suna nan kota ina daga gani a sha'anin likita madartoci ana ta ƙari in kaga hanyoyin da ake bankatawa a yanzu akan nan ya fi wajen dan ka duba kuma kaga zancen wuta ka san ba a samun development a ƙasa in ba ku da wuta to yi za ka ga wani su dan bangar su menkim su mambele su inane su zancen gas duk kaga yanzu akan nan banda su ba tun da ya ga otorin da aka so bai yi da akwai ya samu ya shiga cikin wasu matsaloli amma da yake babban mai kasa ne ya yi kokari ya tashi te ya samu hanyoyin da zai kawo sauƙin wa'en abubuwa tattalin ƙasar mu a wani lokaci ya shiga cikin wani mugun matsala amma da yake babban mutum ne kuma ina nan da mutane masu taimakawa kaga an samu an so bakita cikin wa'annan matsalolin ɗin a taƙaice dai a kowane fannin da kashina ya ƙoƙarta shekara 39 nan ba zama yi hakan nan banza ba ya tashi tsaye in ka lura ko me ya canju kuma da danne waɗansu abubuwa wanda ɗan ƙasan ka baro dole ji daɗinsa.
Alhaji Sabo memba ne a cikin jam'iyyar adawa ta MLC wanda Maurice Kanto yake jagoranta shi ma ya yi mana tsokaci kan shugaban demokuraɗiyya a faɗin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru.
Alhamdulillah mun rungumi kaddaren fobiya amma ba abin da za mu ce da wannan gwamnatin Bolivia ko mu ce gwamnatin buri da alkawari da wasosu gwamnatin buri ne da alkawarin da ba cika da kuma wasosu to a cikin shekara 40 ba wani abu da Bolivia ya share a kasan Cameroon nan na farko a cikin shekara 40 nan Bolivia bai shauna shekara 5 a cikin Cameroon ba cip shekara 5 a kirga ne shekara 5 bai yi ba a cikin Cameroon mutum ne ko yaushe yana waje kuma fannin siyasa yanzu dai abin ya kai dole mun shiga cikin wani halin gwamnatin kama karya bakai sai kai magana ba sai a ce maka ka zama terrorist idan ka ce zaka nuna bakin cikin ka ka zama terrorist suna nan musamman ku duba gaman akan maganan coronavirus kudi aka ba ma kamaru miliyan 180 na euro amma ba abin da aka yi da shi tunda muke nan mu taba ji an ce ga an nuna mana wani coronavirus ya kama shi an sa masa abin numfashi ba amma kullun zaka ji ana lissafin kudi wani ya ci kaza wani ya gusace kaza wani sai ya ci kaza to alhamdulillah mu abinda zamu ce ba biki muke ba bakin ciki muke ko da yake na ce muku kaddara wanda abin da ya ja mana wannan rashin gode ma Allah ne to alhamdulillah muna roƙo dai Allah idan wa ikama ne saukin wannan abu ikama ne kuma mai tausayin talaka mu ba murna muke ba domin gwamnatin Bolivia ya zo ya samu kamfaniya daban-daban kowane kamfaniya ɗaya wanda nan lissafa muku nan suna da sama da mutum 2,000-3,000 kun ga kamar Sunil an sayari an cinye kuɗi kamar Regie Faircam an sayar ma Faransa kamar Sochik an sayar kamar su Kapal Biyawo SBC ne wani banki na manta sunan an sayar to alhamdulillah mu dai muna roƙo Allah ya kama na wani sarki adali wannan yau shekara 3 ba mu sashi a ido ba in ban da kamar ba inda za a yi irin abu haka kuma ku duba ku gani in ban da kamar a duk duniya ba inda ba a sa kudin man fetur a ce yau an sa shi a gashi an yi lissafi an sayar da fetur kaza man fice kudi ya zo kaza za yi taimako kaza da shi babu kamar babu ba san da kudin man fice yake tafiya ba to da wannan zan ce muku mu dai muna roƙon Allah ya kawo mana saukin wannan abu ya kawo mana adali mai tausayin talaka ko da yake alhamdulillah muna nan dai ba rasa ci ba rasa sha alhamdulillah
Alhaji Mutarifu Aminda sakataren jam'iyyar SDF ce ta Alawa wanda ni John Burundi yake jagoranta a fadin kasar ga abin da yake
ina demokradiyya idan mutum zai mulki shekara 39 akan mulki wanda kuma ana zabe babu mai iya kayar da shi wannan ai mun san ta hanyar makudi yake cin zabe saboda haka babu demokradiyya jam'iyyu da suke a cikin kasan kamaru wacce ce test fita hanya ta nuna bakin cikinta akan abubuwan da gwamnati yake saboda ayi gyara ba a kama yan siyasa an kulle su ba wani irin kasa ne wanda yan jam'iyya ma idan suka ce zabe da aka yi bai daidai ba a saki bincike akai kama shugabannin wayannan jam'iyyun ake a kulle su ai babu demokradiyya a kasan kamaru da zamu ce ga demokradiyya na wanda fulbiyar shi ya kawo babu shi a shekaru 39 a fannin tantalin arziki idan mun la'akari da shi daga hawa kan mulki aka shiga cikin tsanani a kasan kamaru aka yanke wa mutane kudin wata yan aikin gwamnati kudin watan su sari hasu biyu ma aka yanke musu kudin wata wannan yana nuna tattalin arzikin kasan kamaru lalacewa yi domin shugaba Ahidjo kafin ya bar mulki yana gaya wa fulbiyar cewa na bar kamaru a cikin wani hali na jin daɗi na yalwa amma yanzu muna cikin hali na kunci na wahala wanda mutane ba sa jin daɗi a kasa menene fulbiya yi sabo wanda zamu ce gashi nan yana kawo kasan kamaru arziki wanda yan kamaru ma suke cin daɗi a kai wutar lantarki an sayar ruwa wanda abu ne zai taimaka wa jama'a gabaki daya ba a hannun gwamnati take ba an yi privatize menene yake hannun gwamnati wanda gwamnati yake da arhawan mutane za su ce suna taɓa shi wanda gwamnati idan matsalan wajen kiwon lafiya ne asibitoci wahala muke sha ka duba ministoci kansu idan sun samu ciwo kasan waje suke ya nuna cewa asibitocin da muke da shi ba su da ainihin abubuwan aiki wanda zai taimaka wa mutane su waraka ta hanyar gyara ƙasa hanyoyin ƙasa duk sun lalace wani ka duba daga shiga daga bafusan shiga ba min da babu hanyar kwarai ina ne za a ce an samu hanya mai kyau mai faɗi ya wunda duwala kwana na yake ƙarasa hanyar a shekaru 39 shugaban ƙasa yi to saboda haka mun muna gani ta fannin ci gaba a gwamnatin mulkin Fulbiya babu shi illa iyaka wahala illa iyaka ragi da mutane suka samu ta wajen tattalin arzikin ƙasa illa iyaka cin hanci da rashawa da ya ci gaba ya karu a cikin kasan kamaru babban abin da zamu ce kenan mun dauki ma kofi a kai lamba na ɗaya akan cin hanci da rashawa wanda har yanzu ana yaki da shi bai kariya shi kuma abin nan tribalism zamu ce abin nan kabilanci da ya daɗayawa a cikin kasan kamaru shi kuma wani ya san wani sannan zai iya aiki a cikin kasan kamaru saboda haka wannan mulkin gaskiya mulki ne wanda ba za mu ci an ji daɗinsa ba kamar yadda aka ci daɗin tsohon
abin sani dai a nan ƙasar jamhuriyar kamaru ta samu yancin kai ne tun ranar 1 ga watan janairu shekarar 1960 amma shugabanni biyu kasar kawai aka samu a fadin ƙasar kuma a halin yanzu dai ƙasar tana da jimillar jam'iyyu waɗanda suke fafatawa a ƙasar sama da 200 haka zalika an samu fashewa mai ƙarfi a jami'ar birnin Boya bangaren da ake kika ka da jami'an gwamnati da kuma masu ɗauke da mindiga kuma suna amfani da harshen ingilishin sarauniyar ingila sai dai ɗalibai guda 11 ne suka kwanta dama a cikin wannan fashewa na namijin ta bakin manyan jami'an gwamnati ko kuma malaman wannan makarantu amma abin ya faskara Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru
a gaishe ka har yanzu dai muna ƙasar Kamaru ga kuma Awal ya dawo da
wasanni a takaice
da samu da ke cikin dan kullun kafin
sojan kuriya kamaru da ya tsaya takara na karban shugaban hukumar kwallon kafa na kasar Bekafoot ga irin yadda suke nuna alherin su
wato tsohon dan wasan kamarun nan Samuel Eto takaran da ya saka da yawa sun bi bayan wannan saboda shi ya san ciwon cikin gida ya san me ake tafiyarwa a ciki ya san makirce-makircen da ake a ciki to saboda hakan nan in ya dauka ka gani cewa komai zai iya tafiya daidai saboda shi ya san me ake tafiyarwa lokacin da cima yake wasa da shi ake damawa ya san komai wallahi mu kan yi dauka mu ma mun ga cewa komai zai yi kyau insha Allah kam in ya dauka mu san komai zai yi kyau domin ya san me ake tafiyarwa a ciki ya san cikin gidan da kyau bai da kake zamani saboda wannan wanda suke tafiyar da wasan kwallon ma yanzu nan da shi aka hada duk suke na wannan gurin to ka gani ya san da inda zai biyo ma abin wasan kwallo ya kewa kamaru to mu abin da muka gani kenan ba mu san kuma su kuma can cikin gidan ba mu san su a nasu hangen me suke hangowa idan shi ya zama abinna shi ya zama wanda zai tafiyar da wannan gidan
sai dai kuma kalle hannun ana zargin Samuel Eto da yin kafa angulu ga tsohon mai gudanar da harkokin wasanni na kwallon kafan kasar ta jahuriyar Kamaru wanda za ka yi girgame a gidan yari ya Muhammad Zakar Sadu ya yi mura karin haske kan wannan al'amarin
duk da cewa dai shi kansa Samuel Eto in ba wato mutum ne da wanda za a yaba shi domin yana da masani akan wasan kwallon kafa amma kuma ka duba shi kansa ya tsoma bakin sa ko kuma ya shigar da hannunsa inda bai iya ba tsawon lokaci tsawon shekaru domin da koyar sashin da yake nuna cewa yana da ruwan tsaki cikin wato dakatar da iya Muhammad har da kai shi wato gidan yari domin wato zargin shi da ake da almunda hana da kudaden wato Bekafoot to daga baya kuma saka tarar cewa a ba Bekafoot bane sai aka juya shi ta Sojin Cotton to ka gani Sami Eto da iya Muhammad ba sa ga mishi duna wani lokacin domin hashashe ya nuna cewa yana da hannu a ciki to kuma da dukkan alamu kuma san cewa Eto da ya dora Saidu Momoji a wannan matsayin to ka gani Eto ne shi ma mai kamar guya ne a ce ya samu goyon bayan tsofaffin yan wasan kwallon kafa kamar Joseph Antoine Bell ko Roger Mila da yake kasan Joseph Antoine Bell shi ma ya bukaci zama shugaban hukumar wasan kwallon kafa ta kasar Kamaru a 2018 wanda suka tsaya takara da Sidi Bombonjo ya wato Bell din Eto bai goyi bayan Joseph Antoine ba to kaga shi kan Joseph Antoine bai dadin haka ba har yi kai su ga ainihin wato samun dan wato jayayya tsakanin su yawa to kai yanzu dai hukumar dama ta ce za ta tabbatar da wato sunaye in takara da za su fafata a zaben da za a yi a watan Disamba wato 11 ga wannan wata za a fitar da sunaye wa yan takaran to daga cikin yan takara tsofaffin yan wasan kwallon kafa da akwai dai guda uku bayan Eto da akwai Mabuwan Kisak tsohon dan wasa ne da shi da Onana Jules Deni wa'anda suka fafata a gasar cin kofin duniya na 1990 da aka yi a kasar Italiya to kaga wa'annan biyun sunanan tafe baya ga Samuel Eto to mu muna bukatar cewa a maida wa masana harkokin wasanni wato wannan hukumar ta kasance su su fitar da al'amuran wasanni abin da daga cewa wasannin kwallon kafa kasar Kamaru domin a gaskiya abinda wato yake wucewa kasar Kamaru tsohon shekaru tun bayan iya Muhammad baya nan a gaskiya ba shi da dadi yawa to abu ne da ya cancanci a ce an warware wannan bakin zarin da yake har ila yau dai idan ka duba a kakar da ake yi a wasan kanan Kamaru a gaskiya babu wani muhimmanci a kai babu tsari sam wallahi Kamaru ta kasance kasa ta karshe a nan nahiyar Afrika to idan ka duba sai ka ce lallai kuwa wato Eto ya zo a kan dabda lokacin da muka ganin cewa zai iya wato kawo wasu sauye-sauye a wannan bangaren idan dai yan siyasa gwamnatin Kamaru ta ba shi dama yawa domin Eto shi kansa yana ji da kansa kuma Eto ne mutum ne mai hali baya bukatar wato amfani da kudaden da ko FIFA ko CAF ko ita kan gwamnatin za ta bayar domin amfanin kansa domin da kudin kansa a idan ka duba kuma shauran yin da mai suka dogara ba komai.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Masu sauraro, baki da abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen mu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku dosa abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda ta yi gabatar da shirin da kuma Julie Lansgrisham wanda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Sarfil Hashin Gumel ne ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausar Muryar Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.